an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta saki Mazin Nnamdi Kanu madugun kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra bayan kotu ta wanke shi a ranar Alhamis da ta wuce ne kotun daukaka kara ta tarayya da ke babban birnin tarayya na Abuja ta wanke Nnamdi Kanu daga shari'ar kamo shi daga kasar Kenya da gwamnatin Najeriya ta yi yanzu duk da ƙarin hasken da gwamnatin ƙasar ta yi da cewa an wanke Kanu daga shari'ar kamo shi da ta yi amma kotu bata wanke shi daga tuhumar tserewa bayan aka bada belinsa ba barista Aloy Ejimakoloya na musamman na Nnamdi Kanu ya soki wannan matsayin inda hade da wasu masharhata kan lamuran yau da kullum sun bayyana buƙatar sakin sa tare da jinjinawa babbar kotun ɗaukaka ƙara bisa wanke shi da ta yi Barista Aloy Ejimako ya ce matsayin ministan shari'a Abubakar Malami kwata-kwata ba daidai bane kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke game da Nnamdi Kanu kuma ba wani sabon zargin da zai iya kalubalantar Nnamdi Kanu saboda kamo shi daga Kenya da aka yi ba bisa ka'ida ba wani musabbabi ne da ya kirkiro wani tabnaki na dindindin ga gurfanar da shi a gaban kuliya saboda haka hukuncin da kotu ta yanke yanzu ya haifar da wani yanayi na shari'a da zai yi matukar wuya a kawarda. Barista Aloy Ejimako dai ya kara da cewa sai fa an saki Nnamdi Kanu ne kafin ministan shari'a zai iya tuhumarsa da wasu sabbin laifuka. Kuma kin sakinsa zai gurgunta tsarin doka da kuma haifar da zaman zulumi a cikin al'umma tare da janyo rashin jituwa tsakanin kasar da Burtaniya. A cewar Mr. Israel Iboko, ya kamata kowane ɗan Najeriya ya yi tinkaho da farin ciki da hukuncin da kotu ta yanke, saboda kotun ɗaukaka ƙara ta fassara kundin tsarin doka daidai kuma ta mutunta shi, saboda haka muna sa ran cewa hukumomi za su yi aiki da hukuncin da kotu ta yanke kuma su sake shi. Shi kuwa Mr. Oni Gregory ya ce hukuncin da kotu ta yanke bai zo masa da mamaki ba, saboda lokaci ya yi da tsarin shari'anmu zai fito sarai wajen tsare gaskiya a irin waɗannan batutuwa. Mr. Gregory ne ya ƙara da cewa ta ya za a ringa tsawaita lokaci a kan batun da ya kamata a yi watsi da shi a cikin 'yan makonni. An taso keyar Nnamdi Kanu daga kasar Kenya ne a watan Yulin bara bayan ya gudu daga Najeriya a lokacin da yake ƙarƙashin beli a shekarar 2017. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.